sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da zubayin yau Talata 21 ga watan Satumba shekarar 2021. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
To baba, Amurka ta saki mayar da wasu bakin horon kasar Haiti zuwa kasar Cuba Litini. Sojoji wajen 15 da farar hula da dama ne aka kashe a wasu hare-hare biyu a sashen Ingilishi na yammacin kasar Kamaru. Sannan Amurka ta kashe wani babban kwamandan al-Qaida a Siriya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu gungun 'yan Najeriya biyu masu mabambantan ra'ayoyi sun gudanar da zanga-zanga a kusa da ginin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
Buhari invited all the Fulani from the West African country to come and invade our land. No!
Inda magana Fulani ce wa'annan dai Fulani da ake magana suna sace mutane ta fi kamari ma a arewa zan a kudu.
Dalar Amurka na ci gaba da tashin gurin zabi a kasar Najeriya. Duk da barazanar cafke shugaban dandalin bayanan farashin canji na aboki FX da gwamnan babban bankin Najeriya yi.
Idan ka tara abin naira 500 yau, gobe sai wani ya kawo na naira 1500. Kada 500 ne naka ko sai wani ya kawo naira 1500. Dole ne farashin naka ya rabu domin ga kayan ya zama yana da yawa.
Bayan haka za mu kawo muku shirin saka mai wuya wanda Ali Mustafa Zakwato zai gabatar. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka ta sake mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su jiya Litini, yayin da manyan jami'an Amurka ke gargadi ga dubban bakin hauren da suka zo daga tsibirin na Haiti cewa ba fa za a bar su shiga ta kan iyakar Amurka da Mexico ba. Hotunan bidiyo daga wurin da yake cike da rudani a kan iyakar na nuna yadda wasu jami'an kan iyakar waɗanda ke bisa dawaki ke bugun bakin hauren na Haiti da bulala. Na ga wasu daga cikin hotunan a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar shugaban Amurka ta White House John Saki ga manema labarai a Washington. Ba ni da cikakkiyar masaniya game da yanayin al'amarin a cewar ta. Ta ƙara da cewa ban ga wani dalilin da zai sa hakan ya zama daidai ba. Ba na ganin duk wani wanda ya kalli waɗannan hotunan zai yi tunanin cewa hakan ya dace. A bayyanarsa ta farko a matsayin shugaban kasa a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Joe Biden zai yada manufofinsa na aiki tare da bangarori da bullo da al'amuran duniya a diplomasiyance, a cewar jami'an gwamnati a jiya Litini. Wannan wani mako ne mai matukar muhimmanci ga shugaba Joe Biden da gwamnatinsa da ke idon duniya a daidai lokacin da yake kuma aiwatar da wasu matakai masu muhimmanci ga tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da ci gaban duniya, abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini. Wannan salon akasi ne na aƙidar nan ta da farko Amurka da mutumin da ya gada, wato Donald Trump, ya yada. ‘Yan kwanaki kawai bayan da Amurka ta amsa cewa ta kashe farar hula a maimakon 'yan ta'adda a wani harin jirgin sama mara matuki da ta kai Afghanistan, rundunar sojin Amurkar ta kaddamar da wani harin wanda ya hallaka wani babban kwamandan 'yan ta'adda a Siriya. Jiya Litini, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai harin jirgin sama a wani wuri da ke daura da Idlib, inda ta auna wani shugaban kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida. Bayanai na farko na nuna cewa mun kashe mutumin da muka auna, a cewar mai magana da yawun rundunar Laftana Josie Lynn. Ta kara da cewa babu wata alamar an rutsa da farar hula a wannan harin.
Kuma dalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tattaunawa akan batutuwa da dama da suke zabawa duniya karfin kafa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru 76. a yau ne ake sa ran shugabannin kasashen duniya za su fara jawabai akan hali da kasashen su ke ciki ga kuma rahoton da na shirya akan wannan taron wata al'ada da aka saba gani a wannan taron majalisar ɗinkin duniya ita ce gudanar da zanga-zanga akan damuwa da mutane ke da su a kasashen su da zamar duniya za ta shaidi halin da ake ciki a kasashen nasu yayin da na isa gaban ofishin jakadancin Najeriya da ke kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya a birnin New York na samu gungun wasu 'yan Najeriya da ke ihu kamar haka
One Nigeria!
One Nigeria!
Stronger together!
Stronger together!
Suna cewa ne Najeriya guda ta fi ƙarfi dalili kenan kuma da yasa na tambayi Malam Hassan Sallaujibiya shugaban waɗanda suka shirya wannan taron zanga-zanga ko menene manufarsu
wannan zanga-zanga mun yi ta ne mu fito mu nuna goyon baya ga ƙasarmu Najeriya kuma da kira cewa gara mu zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da a ce za a rarraba ƙasa kashi-kashi saboda yanzu in kace zaka raba Najeriya amma ai baka san daga ina zaka fara ba to shi yasa kaga amma idan ba a fito ba aka nuna cewa akwai mutanen da suke son ainihin Najeriya ta zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma cewa akwai abun kirki da ake yi to ba za mu samu cimma magasha ba to shi yasa muka ce bari mu hada wannan taro don mu fito mu gaya ma duniya tunda ka san duniya ce ta taru a nan a New York
dan ne fa wata ta gabatar da sunanta kamar haka
Reverend Mrs. Folusho Aruleba
wanda ta ce tana cikin kungiyar Yarbawa ta Yoruba Nation kana tana wakiltar 'yan asalin Najeriya cewa take
I said I want Nigeria to scam because the amalgamation of 1914 is a fraud
ta ce zaman Najeriya don kulalliya wata damfara ce kasuwanci ne kawai ake yi da kasar saboda yarjejeniyar shekaru 100 da ta hada bangarorin Najeriya wuri guda a shekarar 1914 ta kare a shekarar 2014 shekara 100 sun cika cif to ko menene manufar rabaran Aruleba da kungiyar ta ta Yoruba Nation da take zanga-zanga
we want referendum now
muna buƙatar zaben raba gaddama a yanzu sace ka je Najeriya ka ji abinda mutane ke faɗi ana kisan kakkabi kabila ana kisan ƙari dangi Buhari ya kawo mana Fulani daga wurare daban-daban na Afirka ta yamma suna kwace mana garuruwan mu babu wanda ya isa ya tsoratar da mu Hassan Jibiya da ke jagorantar wancan zanga-zangar ya maida martani nan take yana mai cewa
to a inda magana tsaro ce gaskiya Arewa ma ta fi fama da matsalar tsaro su suna da matsalarsa amma ba ta ma kai ta arewa ba inda magana Fulani ce wa'annan da Fulanin da ake magana suna sace mutane suna abubuwan da suke a ƙauyuka da birane to gaskiya matsalar ta fi kamari ma a arewa than a kudu wato in ba fadakarwa sai mutane 'yan tsiraru su zo su ta sai da wato wasu maganganun da kuma ba abun ba haka yake ba
bangarorin biyu da ke zanga-zangar ki da son yadda Najeriya take zaune a yanzu suna nan suna ci gaba da gudanarwa har sai baba ta gani Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York. Kuma da haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce za a yi amfani da kuɗin da aka samu daga kadarorin da aka kwato daga wurin mataimakin shugaban kasar Equatorial Guinea, Tiojiro Ngumba-Obiang-Mank. Da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta ce Obiang ya samo ne ta hanyar almundahana. Daga cikin kuɗin za a tura dala miliyan 19 da kwata majalisar ɗinkin duniya don siyo alluran rigakafin COVID-19. Sannan dala miliyan 6.35 kuma za a yi amfani da shi don siyo magunguna da kayan asibiti ma ƙasar ta Equatorial Guinea. A wata sanarwar da ta raba manema labarai, ma'aikatar ta shari'ar Amurka ta ce Obiang ya yi amfani da matsayinsa na ministan gona a shekara ta 2011 wajen abinda ta kira tara ma kansa kadarorin da suka kai sama da dala miliyan 300 ta hanyar almundahana da badda sawun kudaden haram wanda hakan ya saba ma dokokin Amurka da Equatorial Guinea. Sojoji wajen 15 da farar hula da dama aka kashe a wasu hare-hare biyu a sashen Ingilishi na yammacin kasar Kamaru a wani tashin hankali mai alaka da gwagwarmayar awari a cewar ma'aikatar tsaron kasar jiya Litini. Wasu da ma'aikatar ta kira 'yan ta'adda sun yi kwantar bauna ma wata tawagar sojojin rundunar kai daukin gaggawa a Bamisan da ke arewa maso yammacin kasar ranar 16 ga watan nan na Satumba a cewar ma'aikatar. ta wajen amfani da bama-bamai hadin gida da rokokin tarwatsa tankoki yan tawayen sun lalata motoci da sauran ababen hawa kafin suka bude wuta sosai a cewar ma'aikatar a ƙarshe babbar kotun Rwanda ta yanke ma Paul Rusesabagina wanda ya yi matukar suna sanadiyar abin da ya faru a wani hotel mai suna Hotel Rwanda hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin aikata ta'addanci Rusesabagina dan shekaru 67 ya kare ta zargin zai iya daukaka ƙara cikin kwanaki 30 Kotun ta samu mai sana'ar hotel din ne da laifi ta kuma zartar masa hukunci jail litini bayan wata shari'ar da masu suka suka ce ba a yi cikin adalci ba kuma tun kafin ma a kammala ta aka san irin hukuncin da za a yanke an tuhumi Rusesabagina da wasu mutane 20 da laifuka masu nasaba da alakar da ake zargin suna da ita da kungiyar FLN wadda ta mayaka ce da gwamnati ke zargi da kai har-haren ta'addanci a Rwanda
Toma dalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC A Najeriya kuma dala Amurka na ci gaba da tashin gwaron zabi a kasar duk da barazanar canke shugaban dandalin bayanan farashin canji na aboki FX da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya yi wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu Eli Kaya ya aiko mana da rahoto akan wannan batu
a daidai lokacin da Godwin Emefiele ya yi barazanar da ta sanya shafin aboki rufe sashin bayanan canjin naira ya koma na kudin yanar gizo wato cryptocurrency an kara samun tashin farashin dalar da wajen naira 5 dan in ba wani abu ne ya canja wani yau ba dala 1 ta kwana naira 565 ne a kasuwar bayan fage Emefiele da tuni ya dakatar da bada dala ga kasuwar canji na karfafa lalle mai son dala ya tunkari bankin sa da sai yan takardun tafiya na magani ko kasuwanci da sauransu dan samun kudin bisa canjin gwamnati da shiga kasuwar canji a Abuja na samu yan canjin na ci gaba da harkokin su cikin natsuwa da fatar gwamnati ta sauya tsari dan ci gaba da sako dalar maimakon dogaro ga masu fito da ita daga ma'ajiyar su ta banki koko a gida suna sayarwa dan samun nakashewa a irin bayanan da ya saba yi dan canji Jibrin Zakar ya ce ba mai son tsadar kuma su ma yan canji na iya asara ko riba ga yanda dalar ba ta da tabbas
dan canji da asarar faduwar kaya shi bai ma dauke ta asara ba it's normal idan ka sari abin naira 500 yau gobe sai wani ya kawo na naira 1500 kaga 500 ne naka ko sai wani ya kawo naira 1500 dole ne farashin naka ya ragu domin ga kayan ya zama yana da yawa a kasuwa ka riga ka saba da wannan the same ne kai kana da dala 1500 din amma kuma wani ana neman dala miliyan 5 zaka aje ne kace to ni gaskiya ta wahi sai na kara naira 20 why saboda demand din ya fi abin da yake kasa the more the shortage of the demand to kuma ka san kuma the highest of the price
yadda mutane suka dauka shine yan canji ba sa damuwa da faduwa domin wata rana suna ci riba
wannan confirm haka ne kuma dama duk hannun da ya kirga riba ai ka san zai kirga asara
masanin tattalin arziki a Abuja Yusuf Aliyu ya ce matakan na gwamnati kan kasuwar canji ba za su zama da illar gaske ba inda a gefe ana lura da gaskiyar waɗanda kan samu dalar daga bankuna
gwamnati kullun tana kulawa da a samu riba matsakaiciya a kasuwan kuɗin nan kullun tana da irin wannan dabi'u kuɗaɗen wanda kin fa da bismillah an same su shine aka rage farashin yana nan yana tafiya kullun ita kasuwar nazari ake mata a zada duba dokokin da aka yi na samar da kuɗaɗen da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa koko ya koma ta hanyar da ba zai hana kudaden hawa ba kaman kudaden da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karban kudaden don asibitin ne koko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai kan bukatun waɗannan kudade haka ma ita kanta makaranta ana bukatun kudade ne da za a biya makarantu koko kudade da za a je a ji dadi a kasashen waje ana amfani da dalibai ana fitar da irin waɗannan kudaden shine abin kulawa
ba ta samun tashin dala tarihin da yake wannan karo ba don ko a lokacin lamarin yayi muni a wajajen 2015 ta cilla zuwa naira 520 ne amma zuba dala a kasuwar canji ta sauko da ita zuwa kasa da naira 400 Nasiru Adamu Eli Kaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Eli Kaya da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sakwato da shirin mu na gaba
saka mai wuya
matsalan ne shi ya bayyana kansa a matsayin dan kasa da a'a ba dan kasa ba shine addini ya samu ya shiga ciki shi ne ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya, shirin da ke ci gaba da duba abubuwan da ke janyo tashi-tashi hankula a jihar Plateau, Nigeria. Yau muna kashi na uku na wannan muhawara din, kuma a yau din zamu duba abubuwan da suka shafi magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba. Zamu kawo muku misalin da ya shafi tsohon shugaban Nigeria General Yakubu Gawan, zamu kuma duba magana rikicin Fulani da makiyaya. To amma kafin mu fara wannan, bari mu fara jin wasu ra'ayoyi na ƴan Plateau dan game da wannan tashi-tashi hankulan.
Sunana Lawal Babu, to digital elder daga Jos North Jos ta Arewa. Wato abin da ya jawo tashin hankalin nan bayan an shafa shekaru 6 ana zaman lafiya ana cikin kwanciyar hankali, arziki kuma ya yarwatu, kowa ya rungumi juna, abinda aka rasa da wannan bai da wannan ba, wancan bai da wannan ba, yanzu duka an zo an dinki, sai kuma wannan bala'i ya zo ya afko wanda ba ma fata kada Allah ya sake kawo shi. Amma idan ana la'akari da abubuwan da yake jawowa, kullum muna jawo hankalin gwamnati akan wannan al'amari, kwaya shaye-shaye na daga cikin abin da yake jawo wannan masifa. Gwamnati ta sa ido akan maganar kwayan nan sosai-sosai, domin duk yadda gwamnatin nan ya kai da kokarin ya dakile sharri da rashin mutuncin tashin hankali, idan bai yaki kwaya ba da ma sai da kwaya a cikin garin Jos North da kuma Plateau State baki daya, to kullun za a yi tamar masa da hannun agogo baya ne ya zamanto yana tufka wadansu suna warwarewa kuma a sanadin kwayan nan.
Sunana Comrade Friday Bako, ni ne shugaban matasa na Dieto Hot a Zarmaganda, Jos South Local Government Area na Plateau State. E na farko nan kin duba da kyau abubuwan da shugabanni wayansu suke yi, abin da suke giya ma matasa din nan ba abubuwa masu kyau bane, su suke sa matasan nan su yi abin da bai kamata ba. So muna son kamar ni abin da nake son giya ma matasa, kar su yadda wani ya sa su yi abin da baya da kyau. Na biyu kuma kin gan rashin aiki, kamar ni yanzu da nake aiki ba wani babban mutum ko wani da zai zo ya ce zai bani makamai wai saboda in je yaki ko kuma in je kashe wani saboda shi, saboda ina da abin da nake yi, kuma bazan yadda ma wani abu ne abu ya same ni ba. So abin da bana so ya same ni bazan so ya same wani ba. So ya kamata gwamnati da kuma mutanen da suna da hanyar da za su samu aiki su samu ma matasan nan aiki, saboda suna aiki ba yanda za su dinga wayannan halayen da ba su da kyau.
Shi me bambancin wanda aka haife shi ya tashi a cikin jihar Plateau da wanda ya zo ya zaune ta daga baya? Wato muna magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba kenan. Wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a yau a kashi na uku na wannan muhawara da Zainab Babaji ta shirya mana tsakanin Bitrus Kazal da kuma Ibrahim Baba Hassan, dukkan su yan majalisar dokoki na jihar Plateau ne. Shi Bitrus yayi a shekarun baya, shi kuma Ibrahim yanzu yake ne. Ba da bata lokaci ba ga Zainab da bakin ta.
Matsalan ne shi ya bayo na kansa a matsayin dan kasa da a'a ba dan kasa ba, shine addini ya samu ya shiga ciki, shine ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci. Amma ginshikin wannan damuwa ba maganan jiya bane, ba maganan shekarun jiya bane, an dade ana yasa kuma mu a Jos ba za ki ba mu lafi ba, don in na je Lagos ba za a ban aiki ba dani ba koda a barin ba ki misali. Yakubu Gawan kaka ne a gare ni, bazan ce baba ba. Yakubu Gawan ma za mu iya ce su suka kafa usasa baban Yakubu Gawan. Amma ai akwai lokacin da ya nemi shugaban kasa a local government nashi an kada shi. Let go doctor wani da ya taba yin minista ka sheka da Gawan. A usasa Gawan sai ya ci ya so nuna shi dan Najeriya ne, ya ce zo garin shi Plateau yayi takara. Lokacin ana wani abu option info ya je usasa ya takara a local government nashi a usasa an kada shi saboda me ana ganin shi ba rene. To yaya an yi magawan haka kake so a Plateau? Wai ba za a yi haka ba, ai ba mana adalci ba fa gaskiya saboda Allah.
Honorable Baba Hassan kaji abinda shi honorable shi ma ya yi magana musamman wannan ita ce maganar da ya kamata a fuskanta domin a warware domin ana ganin kamar zai kawo maslaha kan batutuwan da muke tattaunawa lokaci ya kai da za a ce a gyara tsarin wannan mulki saboda wayanda sun zo just shekara da shekaru suna ganin kamar ba inda za su tafi kamar yadda kai ma kai magana kana ganin kamar ya za ya warware wannan matsala ne
kuma inda na ga miki wannan warware ta sai doka ko ba ko sai constitution ne zai warware amma kuma inda na faɗa kamar ni da nake miki misali ni ba sai inda na sani ba sai just ko ba gaskiya ba to kin ga wannan sai abu ne wanda doka ne zai warware shi
to kinan kai kana da shedan zama dan kasa kenan
ai in kace mun bar just sai iya da shi sai kare ni cikakken na kasa ne inda na sani kawai plato sai just mod ma
to amma kai ma kana cikin waɗanda wato za a ce tunda dai kana majalisar dokoki kusan za a ce da ana bada sarauta amma da kai zaka zama sarkin majalisar dokokin jihar plato eh to amma kun yi wani yunkuri na ganin cewa wato an gyara wannan kundin tsarin mulki da yadda mutum idan ya zauna a ce ya kai ko shekara 50 a wuri zai iya zama dan kasa
shi ne wannan sai da federal ne ba ma state law ba ko ba ka ba state law federal ne ya kawo ta zo cikin constitution ne cewa an kai kaza ko ba ka ba shi sabon galibin kowa nan ba
to shikenan akwai batun daga baya bayan nan zaka samu batun Fulani makiyaya da manoma wanda a kauyuka idan aka ce a cikin birnin Jos ana maganan batun dan kasa da bako da sauransu a kauyuka zaka samu makiyaya da manoma ne suke samun tashin hankali a tsakanin su musamman saboda idan kai duba yanayin jihar Plato akwai ni'ima ta yadda manomi yana amfana makiyayi yana amfana amma a nazarinka me ya janyo wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma
na wato in kin duba wannan abu ne wanda mun zo mun tarar da tarihi tsohon abu ne wanda ya dade amma bambancin shi ne da ko da an samu conflict an samu damuwa zaki ga an kira hardo an kira masu noma a wajen ko baka ba an sulu amma yanzu sai yana kasancewa in wannan abu ya faru sai kisa in wannan abu ya faru sai kisa kin ga inda yazo da bamban kenan da amma da mai anguwa ne kawai zai kira maza sai su a shanu na ya shiga nan wajen ya bata misali abinci na kaza ne sai a biya sai ga ayin sulu in kin duba babu wayanda suka dace da zama shine mai noma na bukatar shi kashi ba fulata ne duk menene in shanun su suka shigo zan sa albarka ne wajen shi ma zai yi noma ba siyasa mutaki ba in ga da zaman da aka sani kenan wanda yanzu kuma ya taba bare gaba da
to honorable kazai ban dawo gare ka batun wannan makiyaya Fulani musamman za a ce kenan da su ma manoma waɗanda a cikin su ma akwai makiyaya me ya kawo wannan tsamin dangantaka tsakanin su
dan Allah ki dan mun hakuri kamun in kai wannan akwai maganan da zan yi nace miki ni a ra'ayina gwamnati nan ba ta yi abin da ya dace domin a samu zaman lafiya mai daurewa ba kin ga na fari mun yi maganan albarkatun kasa na plato da ake yaki akai mun yi maganan dan kasa da mutumin da ba dan kasa gashi mun shiga maganan Fulani da kuma manoma kin kika duba shekaru 6 da ya wuce nan wanne ne gwamnati ta dauki matakin na tabbas wai ta yi maganin wayannan abu idan ba ka yi maganin annuhin abin da ke damuwa kwantacce a kasa ba yaya kake tsammani ƴaƴan za ka yi maganin su na fari kenan na biyu wannan ma maganan makiyaya da manoma yana cikin rashin adalci da yake tada hankulan mutane a Plato sau da yawa misali a ce gwamnatin tarayya uba ne ga kowa haka kuma chairman na local government haka kuma aikin ji dazu ya ce yana wakilta na tabbas haka ne ni ina ci ina sha a just not a ku tabbas shi wakili na ne gaskin kenan amma asali na dan just is ne gaskin kenan amma in abu ya same ni da za a yi magana a majalisa an honorable babs bai mun ba an gama magana ba wanda zai mu gaskin kenan kawai idan shugaban kasa idan gwamnatin tarayya uba ne ga kowa menene masabbabin dalilin da ya sa duk wani hurufin da gwamnati ya fitar ana so ne kawai a kyautata wa makiyayi manomi ba abin da aka mishi
ta dalilin yaya akan ba makiyayi taki akan bashi wayan su tallafi na iri da sauransu baka ganin wannan gwamnatin tarayya na tallafawa
a'a bari mu baki misali gwamnatin tarayya tace za ta jibi gonaki ta ba wa makiyaya shikenan in na tashi yau misali ni mutumin plateau shikenan na tashi na je Lagos ina filin da aka jiba min ni manomi bai adalci ba muna ganin gwamnatin nan dai musamman ita dai makiyaye ne na damunta uba kuwa ya kamata ya ga iri da kike magana kowane lokaci ne gwamnati take bada iri kowane manomi ne take bada iri amma to yaya ba a doki kasa na wani ma a ba ma manomi ba shi manomi yana ma yau kam da manomi da makiyayi wannan ne kaman damun wa da kani wannan tun zamanin da amma lokacin da muke yara dan baflatin ya shiga unguwa zai yi magana da mai unguwa ana ma murna yazo domin lokacin da ya rufe rugansa zai bar taki kuma mu za mu dinga samun nono muna sa a kunu to amma sai ya kasance an ka ga baflatin kana fargaba saboda me za a zo a kashe ka da matanka da ƴaƴanka duka to yini ya zama mana dama ni kuma ina ganin shugabanni na kasa bai kamanta a rinka kwatanta gwamnati ta fi damuwa da ko manomi ko makiyayi ba gwamnati ta nuna adalci wa kowa to menene dalili da gwamnati za ta nuna ita dai makiyaya ne sun fi damunta ba maganar manoma ba
kuma da lato a gaishe ku malamai to jama'a nan ma za mu diga aya a nan sai mun dawo mako na gaba lokacin da za mu kawo muku kashi na hudu na wannan muhawara din wanda shi wannan kashi din zai taɓo batutuwa da yawa da za su ci gaba da duba maganar rikicin manoma da makiyaya da kuma wani zargi da aka dade yana yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da cewa ya fi son ya kyautata manoma fiye da makiyaya gaskiya ne wannan abun kafin mu dawo muku a makon gobe din muna godiya ga su bakin namu wato Bitrus Gazel da kuma shi Ibrahim Babasan da kuma musamman ita wakile tamu Zainab Babaji da ta shirya wannan muhawara a canjin sa aiko mana ita ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC muke fatan mun ba ku lafiya
kuma da Allah a gaida na Sokoto yanzu kuma ga Ibrahim Garba ya dawo mana da takaitaccen labaran duniya
Afirka ta sake mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su jiya Litini yayin da manyan jami'an Amurka ke gargadi ga dubban bakin hauren da suka zo daga tsibirin na Haiti cewa ba fa za a bar su su shiga ta kan iyakar Amurka da Mexico ba hotunan bidiyo daga wurin da yake cike da rudani a kan iyakar na nuna yadda wasu jami'an kan iyakar waɗanda ke bisa dawaki ke bugun bakin hauren na Haiti da bulala a bayyanarsa ta farko a matsayin shugaban kasa a babban zauren majalisar dinkin duniya shugaban Amurka Joe Biden zai yada manufofinsa na aiki tare da bangarori da bullo da al'amuran duniya a diplomasiyance a cewar jami'an gwamnati a jiya Litini wannan wani mako ne mai matukar muhimmanci ga shugaba Joe Biden da gwamnatinsa da ke idon duniya a daidai lokacin da yake kuma aiwatar da wasu matakai masu muhimmanci ga tsaron kasa da kuma zaman lafiya da ci gaban duniya abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini wannan salon akasi ne na akidar nan ta da farko Amurka da mutumin da ya gada wato Donald Trump ya yada ɗan kwanaki kawai bayan da Amurka ta amsa cewa ta kashe farar hula a maimakon yan ta'adda a wani harin jirgin sama mara matuki da ta kai Afghanistan rundunar sojin Amurkar ta kaddamar da wani harin wanda ya halaka wani babban komandan yan ta'adda a Syria. Jiya Litini rundunar sojin Amurka ta ce ta kai harin jirgin sama a wani wuri da ke daura da Idlib inda ta auna wani shugaban kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida. Bayanai na farko na nuna cewa mun kashe mutumin da muka auna a cewar mai magana da yawun rundunar Laftana Josie Lin ta kara da cewa babu wata alamar an rutsa da farar hula a wannan harin.
Masu sauraro ne takaitaccen labaran duniyar muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka mana wajen hada shirin da ma injiniyan mu da wannan safiyar Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum